بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أسرق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تاتي لنا بزفري. أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
Yau uku ga watan Fabrairu, ranar Juma'a 2017, za mu ci gaba da karatun Qassul Asari ala Nurul Basari fi Sirati Khairul Bashari. Shaibu Ibrahim radiyallahu anhu ya ci gaba da cewa fahatatna fi dari khairi mazurin inna fiha la ni'ma hattu rihali. يا نبي الهدى محمد يا حامد ماهي من خلقه كلا علي حاشر عاقبا وأحمد طه أربر الشوق منك لي كالكالي إن عيني رمدا وكهلي وسال عين لي منكم بهذا الكحالي إن إبراهيم ابن عبد الإله طالب منك فوزه بالوسال يا أبا القاسم الكريم أبا الكل فجد لي بنيل أصل وسالي هل عشايا في عيشتي في أذايا تربة دونها جنان عوالي تربة عمرت بترداد جبريل بآيات الله ما أميكالي تربة أتقدست بمساس المصطفى بالقدو والآسالي تربة أتفجرت بينادي العلوم على يدي ذي الجلالي تربة قد توقدت جمرات الشوك في القلب ناوى هافا وحالي لبتي يا طيبة تربة سوف أهدي لك أزكى التسليم طول الليالي ليس يروي قلب المحب سوى تعفير خد في تربك المتعالي شوي براميس عظمان منا ساتيبي لسكا قباتا منفق يد شوي براميس رضي الله أن يكي شوك زوى مدينة رمضان الله صلى الله عليه وسلم لوكا سندي زوى قبدا bada tarin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina. Yake cewa a can ba muke cewa shi waqtani amakinin wada ataqa damul badr laziba rimani, cewa wayin su gurare ne wanda suka shaukantar da ni zuwa wajen su, wata kangarin manzon Allah inda manzon Allah ya taka kai ka halarto irin wannan takun na manzon Allah da yafi kyawun takun wata kan ainihin raƙuma lokacin da suke takawa a cikin sahara. An fahimta? To daga cikin wannan yake roƙan Allah ya kai shi garin Madinar manzon Allah, saboda lokacin da ya wannan baitukan ko wannan littafin bai je aikin hajji ba. An fahimta? Sai da bayan kusan shekara 13 kamar yadda muka gaya muku. To daga nan shi yana gaya maka yadda zai shiga garin manzon Allah kaza kaza, kawai saboda tsabar dadi dadin wannan gaya maka da yake da yadda yake buri tsananin buri, sai ya tafi akan abin da ake nufi da khayali, abin da Bature yake cewa daydream. Menene da Hausa? Gashi nan kana wani irin mafarki kake yi amma ba a bacci ba, sai fara kamar yana halarto yadda yake zuwa garin manzon Allah, sai yace kamar gani nan na gani a garin manzon Allah fa hadadi na fi dari khair mazurin, yau ga munan muna mun sauka a gidan mafi alkhairin wanda ake ziyarta inna fiha la ni'ma hattu rihali. Hakika a wannan gari madalla da wajen da za a daure guzuri a je a ziyarci wajen. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid masjid al-harami masjid al-qudsi wa masjidi hadha. Kada ku daure guziri ku tafi domin bautar Allah, domin bautar Allah ku tafi wani masallaci ba ce guda uku, masallacin Makka, masallacin Quds, sannan kuma masallacin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. An fahimta? to shine shi yayi abinda malaman lugar suke cewa iktibasi sai to sano wannan hadisin a nan wadan yace kai shi a ganin sa malam ni'ima madalla wallahi lalle wajen shine mafi madalla a wajen da zaka daure guzuri ka daure sirri ka tafi wajen dan ziyarar manzon Allah saboda a da wayin su malamai sun zo suna magana kan cewa bai kamata mutum ya tashi je ziyartar annabi ba Abu Ja'far al-Mansur ya taba zuwa ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji imamu na Malik sai yake tambaye Imam Malik wai shin ina so in ziyarci Annabi kuma roki Allah bukatuna shin juya kabarin zan yi baya in kalli gabas in roki Allah ko kuma kabarin zan fuskanta yace haba mala ai bai kamata a ce irin ka ne zai tambayi wannan maganar ba to idan ka juya Annabi baya ka je wajen gabas wa ka nuna wa gabas din da wa ka zo mata ita shi ubangiji da mun wajen manzon Allah yake kai mai bayar dan haka juyo ga ka gashi shine mai bayarwa shau yace ya nabiyal wuda ya annabin da Allah ya turo domin ya shadda halitta baki daya Muhammadu abun godiya ya Hamidu ya mai godiyar Allah mahi ya wanda yazo ya shafe bata man khulquhu ya wanda ta'adin sa halayyarsa saboda kyawun su kalla ali kai ka ce lu'alu aini hashiran aqiban wa Ahmadu tsaha ya wanda dan shi za a tashi alkiyama ya wanda ya fudda halittar Allah godiwa Allah ya tsarkakke mai shirwa kadbara shauka hakika fa ya rasulullah ina ga maka ninka likal kali wata kan begena begen da nake maka da tsananin soyayya da nake maka ta kai har tana ramar da zuciyar kirjina inna aini ramadan hakika na samu ciwon ido wa kahli amma kullun da za a saka wa idan ya samu lafiya wisalin shine saduwa fa saduwa da kai ya manzon Allah aina li minkum bi hadhal kal ina zan samu wannan maganin ina zan zo in same ka ya manzon Allah inna ibrahim ibn abdul ilahi haqiqa ibrahima dan abdullahi dalibun minka fawzahu bil wisali haqiqa yana neman rabauta daga wajenka rabautar mai rabautan saduwa gare ka ya rasulullah ya abul qasim al karimi ya baban al qasim idan ayi da larabawa suke mashi alkunya ne shi ibrahim sai ce abul qasim kuma baban mai raba kyautar Allah Al-Karimi, Karimi, abul kulli kai bari ma baban kowa da komai da komai. Fadilli, kai min kyauta bi naili asal wisali da samuwa da tsarkakakkiyar saduwa gare ka. Abin da ake yi da tsarkakakkiyar saduwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine saduwa da idan an samu to idan na sadu manzon Allah kuma babu kuma mu'udu. Babu wata kan ainihin nisa tsakanina da kai. Daga lokacin da sadu da kai sai dan ringa ƙara samun tarihi ko da yaushe. Ranga karan samun tarike karan samun kutanci gare ka rasulullahi domin kogin mai fadi ne hadarar mai fadi ce duk inda kake ka kawo saka je ka tarar cewa akwai dai hanya a gaba tana samun ka shine shebran yace to ni a samar da ni in samu tsakakken sadar da zan je ga kankat gare ka rasulullahi inda babu kuma wani nisa tsakaina da kai kuma idan na sadu da kai kuma babu kuma wani abin da zai kara dawowa ya dawo da ni baya kaji wata irin roko kullin ina cewa idan ina karanta kanzu na shau da yake cewa da shau Ibrahim sai yake cewa wa uzbika min as-salbi ba'd al-ata'i Allah ina roka ina neman tsari daga wajenka daga kwacewa bayan an bayar wa iza a'taitana faj'al al-ata'an idan ka ba mu Allah ka sanya bayarwar bayarwar ce wa iza mana'atana Allah idan ka kwace mu faj'al al-mana'atan ka sanya bayarwar kwacewan ta ta kasance bayarwa ya motsa ya mani'u subhanallah hala shafi aisha ti fi adaya turbatun duna hajna yace shin a wannan rayuwar ta shin zan yi gamo da katar in sadu da manzon Allah in zo wannan gari wanda turbayar wannan garin tafi aljannatai wal turbayan kabarin na manzon Allah yafi duka aljannatai tsarki da daukaka wannan kuma ba ma fadin shi Ibrahim sai ne radiyallahu anhu duka malamai su riga sun ittifaki akan wannan turbatun ummirat bi tardadi jibrila bi ayatillahi ma amikali ka ina ga maka fa wata turbaya ce ko fa wani gari ne wanda aka garin ya rayu da kai kaiwa da kawowar jibril da mikailu yace ka bari ma turbatun قد تقدست بمسافه المصطفى بالغدي والاصالي يا ايشه ka ace wannan gari ne wanda ya tsarkaka da shafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam safiya da yammaci da safin manzon Allah ya fito daga gidansa ya taka da yamma ya kuma koma ya shiga gidansa kai ya isa wannan gari ya zama tsarkakakken gari yace to in kai dalibi ne na ilimi ka kasa fahimtar wannan to turbatin qad tafajjarat biyana bi'il qulumi ala yadi zaldalali yace wata irin gari ne wani irin turbaya ce wanda ilmai mabubbugai ilmai suka ringa bubbugowa daga wannan garin daga wajen Allah subhanahu wataala anan waje mazala yake fadan qur'ani anan waje mazala yake fasara qur'ani anan yake bada hadisi anan yake gaya musu abin da hadisin yake fada kuma anan annabi yake ba ma'abota shari'a shari'a yake ba ma'abota hakika hakika sallallahu alaihi wasallam yace bari kuma haga maka in kuma ni a waje na ne turbatin qatta waqadat jamaratu shauqi fil qalbi nahwa wa hali yace wani irin gari ne wanda tawaqadat jamaratu shauqi take wura garwashin soyayya a cikin zuciyar barhama in yas wannan shine hali na akwai da yake ka gani ibti ya tsaye ba hakika yake madinar manzon Allah kin tsarkata kin dadada kin kamsata sofa odi da sannu zan tayi miki kyauta azkar taslimi mafi tsarkakakken gaisuwa dulal layali tsawon dare na duk inda dare ya koya fara bacci ni kuma zan fara aika gaisuwa ta gare shi laysa wi yirwal qalbal muhibbu suwata afi da kaddin fi sirbikal mutali amma duk wannan abin da nake zayyanowa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da madinar manzon Allah wannan fa ba zai kosar da tutar zuciyata ba ta soyayyar manzon Allah abinda koyi ni nake ganin yanzu ya kosan man da wannan shaukin nawa shine in wayi gari in ga cewa na tsaya a gaban shabakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na doki kunduki kai nawa ta kan kuma tuna ina shafa saboda nuna kaskanci na shau Ibrahim kenan to sai mu shiga kissa ta hijira mun riga mun yi kissa akan hijirar da aka tafi guda biyu ta wata kan ainihin Habasha sai kuma mu shiga hijratul kubra bayan an yi bai'atul uqbatul kubra bai abinda ake nufi da bai'atul uqba duk da dai mun faffade su amma mu ƙara fada bai'atul uqba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya je Mina sai ya je tare da mutane guda shida daga Yathriba lokacin Madinan manzo Allah na kinta da Yathriba sai ya kira su zuwa ga musulunci suka karbi musulunci a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da kuma ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai da shekara ta dawo da shekara ta dawo sai suka ƙara dawowa sai suka zama to su mutane 12 ne suka zo su 12 sai ka ƙara karɓar musulunci shidan suka ƙara karɓar musulunci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce suka ga wa manzon Allah suna buƙatar wanda zai je ya ringa koyar da su musulunci sai annabi ya hada su da Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair ya tafi yana koyar da su musulunci bayan lokaci ya shuɗe sai suka dawo su 72 su 72 ina tunanin ausu sun kai su ausu su 62 ne hazraji ne 10 kenan 10 cip su 10 a cikin 72 nan mata biyu ne kawai suka zo suka musulunci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga wa manzon Allah cewa mun maka mubaya'a zamu da kawo ka ka zauna a garin mu za mu kiyaye ka daga duk wanda zai cutar da kai ba za kuma duk wanda ka tashi zaka yaka za kuma mu taimake ka haka akai wannan to shine bayan an yi wannan bai'a bai'atul aqbatul kubra ko aqbatul kubra aka tabbatar da gari ga musulunci wanda zai zama to shine cibiyar musulunci a tsakiyar sahara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa musulmai izini su fara hijira daga Makka zuwa Madina garin da zai wayi gari ya kasance shine daular musulunci asma ta musulunci a lokacin hijira ta kasance yadda take a wannan lokaci kun san yadda yake da wahala ka tashi da garin da ka aka iyayenka suka haife ka kai rayuwa a garin kai ke cinikayya ka lokaci guda ka tashi ka bar wajen ba karamin abu bane ba mai wahala gaskiya wa ɗan uwanmu da suke irin su garuruwan da Boko Haram ya taba sun san irin wannan abu amma saboda annabi ya riga ya ce ayi kai suka tafi sallallahu alaihi wasallam suka bar dukoyin su dukiyoyin su suka nufi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da shi amma a wannan lokacin kamar yadda muka sani Quraishawa mushrikan su sun ƙara dagewa cikin yadda za a yi su ga sun dakile musulunci kuma bakin cikin da yake damun su shine waɗansu daga cikin musulmai ma fa sun tayi sun yi da sun tafi Habasha to ya za a iya waɗannan da suka da suke nan wajen mu kwantata su ana cikin wannan kuma waɗansu suka kuma dawa daga Habasha sai waɗansu ɗan kaɗan aka bari a can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara umartar mutane suka fara hijira daga Makka zuwa Madina ya zo a cikin Sahihul Bukhari Sayyida Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an nuna mini garin da zan yi hijira zan koma wani gari ne wanda yake da yawan bishiyoyin dabino kamar yadda aka san Madinar manzo Allah yadda take daga nan wajen wanda suka hijira zuwa Madina wayansu sauran mutanen kuma da muka ce muku sun yi saura a Habasha su kuma suka dawo daga Habasha wayansu kuma daga can suka wuce suka tafi Madina sai Sayyidina Abubakar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so ni ma in yi hijira in tafi Madina kuma ya kamata ka taho tare mu tafi ya Rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni ina jiran Allah ya mini izini ne tukun sai Sayyidina Abubakar ya ce shin kana son ka yi hijira kana son kai ma ka yi hijira manzon Allah ya ce kwarai kuwa sai Sayyidina Abubakar ya ce to madalla sai tashi ashe da Sayyidina Abubakar ya tashi zuwa ya je ya samu raƙuma guda biyu ya ajiye su ya tanade shi da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce sai da sai da tanade sa da hijiran manzo Allah sai da aka wata hudu kafin wannan lokacin farkon waɗanda suka fara yin hijira zuwa Madina su ne ya kasance bayan an fara hijira waɗanda suka fara yi daga farko a ɗaiɗai kun jama'a kamar yadda Ibn Ishaq ya rawaito akwai sahabi manzala da ake kiran shi da Abu Salamata Abdullahi bin Asad al-Makhzumi shi da matarsa da ɗansu lokacin da suka gama tattara kayan su za su tafi sun fito kenan sai iyayen matarsa suka zo suka tsaya a kofar suka ce ina za ka kana nufin za ka bi wannan abokin naku ne wato kamar manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce eh kuwa sai suka ce ai ba abinda zai mukyale ka in ka takura lalle sai ka tafi to mun karɓi masu ɗayarmu suka kwace su da suka kwace su abin ya ƙuntatawa su kuma ƙabilarsu a Abdullahi bin Asad su kuma sai suka ce ta yadda kun kwace ƴarku mu mun kwace ɗan da ta haifa a ina mu ne sai suka kwace ɗanta kaga an haɗa ta cikin tashin hankali ba miji ba ɗa don haka suka ce ba za mu bar mu ma ɗan mu bar a wajenta suka kwace don haka shi kaɗai Abu Salamata ya tafi tun daga Makka har zuwa Madina ita kuma matarsa Ummu Salamata bayan tafiyar mijinta ta kasance ta shiga cikin tsananin bakin ciki kullum idan safiya ta sai ta fito tsakiyar garin Makka ta ringa kuka ba za ta daina kuka ba har sai yamma ta yi har sai ta yi shekara guda tana haka ranan nan dai danginta suka ce ya kamata mu ji tausayinta suka ce ke wannan miskinar ta shi ki bi mijinki ta tawo da ta tashi tafiya su kuma dangin mijinta suka ga an sake ta sai suka ba ta ɗanta suka ce to tafi mai da mijinki ta tawo tana kan hanyarta tana akan hanyarta sai ta haɗu da Usman bin Talha bin Abi Talha sai tambaye ta daga ina kike sace daga Makka take ina zaki je zan je Madina sai ya ce to muje ya ɗauke ta ya raka ta sai da suka zo har Quba masallacin da ake so masjid Quba sai da suka zo daidai masallacin Quba sai ya ce miki zaujiki fi hazil qarya sai ya ce mata mijinki yana wannan alqarya fadukhul ya ala barakatillahi ki shiga wannan alqarya a bisa albarkar ubangiji ta dauka ta tafi shi kuma ya dawo Makka to bayan wannan Abi Salamata din sai kuma Amir bin Rabi'a shi ma da shi da matarsa Laila bint Abi Hasmata bin Ghanim bin Abdullah bin Auf bayan su kuma wanda suka wanda ya hijira sai Abdullah bin Jash bin Ri'ab bin Ya'mur bin Sabrata amma bayan su kuma na biyar din su ko wani din su shine Suhaibur Rumi wannan babban sahabin nan wanda sufaye suke ji da shi sufi sahabi lokacin da ya tashi zai hijira sai kafirin Makka suka yi ta akan sa suka ce ka manta ka zo mana matsiyaci kuma dandaba sai da ka zo garin mu ka tara dukiya ka tara ta sanan kake so ka mutar garin mu wallahi baka isa ba ko dukiyar da ka tara ko kuma ranka sai sahibi ya ce musu kuna ganin idan na dauki duka abin da na mallaka na ba ku za ku kyalalin tafi suka ce eh ya dauki duk abin da yake so ya ba sai ce sai suka ce to za ka yi tafiya bai tafi da ko anini ba ya tafi da malabari ya zo wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Rabi'a sahibin Rabi'a sahibin hakika sahibi ya ci riba hakika sahibi ya ci riba ya dauki dukkan dukiyarsa ya ba da ita saboda me saboda son da yake wa manzon Allah shi yana ganin ba zai iya da son zuci son dukiyarsa saboda son manzon Allah shi yana cewa fa aliyata atta hubbu ghayra muhammadin fa hubbu suwal mahil amayat wal fisku wai shin zai yi ka hada ka samu son wani manzon Allah kai ni a irin tawakidar ni barhama in yes ni soyar wani manzon Allah batace makanta ne fasikanci ne a wajena siwa hubbi alil mustafa wa sahabi wa man kana siddiqan mata hasal haqu sai dai bayan manzon Allah sai dai alin gidan annabi alil baiti bayan alil baiti sai kuma sahabban manzon Allah wa qaumun qafaw min haju ula'i sarmadan fa amru musa fa ubu musirqu wa amru musirqu yace sai kuma mutanen da suka biyo bayan wa'annan suwa kenan fa maliku wannu umanu ahmadu sayyi ko ahmadu kaza shafi'i laulahu mu azlama al-ufqu sunne wa'annan ayyimatul mazahib al-arba ko sai kuma shawti jani me yake cewa laulahu mu azlama al-ufqu kazaka abul abbas ahmad sayyidi ko kazaka aljunaidil salikul ailamul khirqu sai kuma shehu tijanib alabbasi sai kuma imamul junaid da kuma sauran sufai to an ne ba wa'annan ba duk wanda ka so kai ya hauka ne a wajen shehu ibrahim da fasikanci to kage da sahibi yayi to amma ga hijrar sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu anhu qur'an samu ruwayoyi guda biyu wa'anda duka wa'annan ruwayoyin babu wanda ta gauce da daya ni a wajena ruwaya farko tana cewa lokacin da sayyidina umar ya dauki harama ya fita ne da shi da ayyash bin rabi'a da hisham bin al-asi bin wa'il an fahimta suka zauna suka yi alƙawari cewa za su fita su tafi madina amma shi hisham sai ya saba wannan ya samu ya tafi tare da su ba aka fitine shi aka kamo shi aka kulle shi an fahimta to sai sayyidina umar da shi da ayyash bin rabi'a suka ci gaba tafiya har sai da suka sauka a quba din kaga ai sun kusan zuwa sai koyi ga abu jahl da dan uwan ayyash din wata kan harusu suna zuwa sai suka ce wa ayyashu bayan tafiyarka mahaifiyarka tayi bakance ta dauka kanta alƙawari cewa kun ba zai mataji ba zai taba kanta ba har sai ka dawo kuma ba za ta taba yadda ta inwantu ba kullun za ta ringa zama a tsakiyar rana har sai ta ganka sai ji tausayinta saboda wannan magana da ta faɗa sai sayyidina umar ya ce wa ayyashu ya ayyashu wallahi in yurid alqauma illa yaftunuka an dinika fahadharhum falaw adha ummika alqumal la amtashat yace ya ayyashu mutanen ba abinda suke nema face su fitine ka a cikin addininka dan haka ku guje su rabu da babar taka idan kwarkwata ta cika mata kai sai ta yi tsifa sai ta ji kai walau tadda alaiha alharru makkata la azzallat yace kuma idan zafin ranar maka ya kama ta babu wanda zai ci mata ta nemi inuwa rabu ita amma dai ka san son da da uwa sai ki sai ya ki yarda yace bari dai ya tafi ya je ya cika bakancan mahaifiyar ta sa sai na umar sai ya ce to shikenan idan har ka dage haka gani nan na bari in saukan maka akan wannan taguwatawa domin wannan taguwatawa da kake ganinta mai karfi ce kuma tana da gudun gaske kawo kan bayan ta ku sai tafiya idan ka je ka tar da mahaifiyarta ka iya biyo mu haka same mu in kuma mutanen nan sun yaudare ka ka samu kokanto ka gudo ka tawo kanmu yace to suka fita da shi ayyashu da su Abu Jahl da dan uwan Ayyash al-Harith suna cikin tafiya sai Abu Jahl yace yabna akhi wallahi ya kai dan uwana ka san wallahi wannan taguwar tawa ta gaji ta kasa komai ko da zaka taimake ni ka goya ni akan taguwar ka sai yace ba komai sai ya saukar da kan taguwar sai da ta sauka baki dai sai ya hau bayan ta dinna hawa bayan ta da mun san hada baki da shi da ayyan suka wuntsulo shi suka danne mai kai suka kulle shi da sasari suka ringa jin shi har garin Makka suna zuwa garin Makka suka shigo sai suka ce ya al-Makka tafa'alu bi sufaha'ikum kama fa'alna bi sufaha'ina ya ku mutanen Makka ku aikata wa wawayen ku kamar yadda muka yi wa wawayen nan namu kun ga yadda muka tawo da ayyashu ga kuma shi samu cin shi ma mun daure shi kage yadda da suka mishi shi kuma wannan Hisham dan Asi din nan wanda muka ce shi kulle shi aka yi sai Sayyidina Umar ya rubuta mishi wasiƙa bayan a cikin wata takarda ta fata bayan saukar ayin kulliya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al azabu thumma la tunsarun واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون قل يا عبادي الذين اسرفوا يا كغيا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوبينا وين ده كوكا ينكي مكانكو قونا daga ramar ubangiji kuka zalunci kanku yanke kanku kauna daga ramar ubangiji to kada fa ku yanke wannan kauna domin me inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a domin allah yana gafarta dukkan zunubai kuma Allah mai gafara ne mai jin kai ne ku koma ga Allah baki ɗayan ku sallama gare shi tun gabanin azaba ta zo muku kuma babu wanda zai taimake ku sannan ku bi mafi kyawun abin da aka saukar gare ku daga wajen ubangijinku tun gabanin azaba ta zo muku fuja'atan bagatatan ku ka ku sani ba a wata ruwayar kuma an ce shi Ayyashu din dan Rabi'a wanda su Abu Jahl da dan uwansa Harith suka kama sa din nan suka kuma da shi Makka da aka zo Madina bayan manzo Allah ya koma Madina aka ce ga abin da ya faru da shi sai manzo Allah ya ce man li bi Ayyashu bin Rabi'a wa Hisham bin al-Asi wane ne zai iya kawo min Ayyashu bin Rabi'a da Hisham bin al-Asi kafin ka ce mai sai Walid bin al-Mughirah ya ce ha ana laka ya Rasulullahi ni zan kawo maka su ya manzo Allah ni kai yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai maka izini ya fita ya tafi maka a boye yana isa maka sai je taradda domin kullun ina ta idan ina ba da irin wannan kisa da ya isa maka sai je taradda wata mata ta dauki abinci yace ya ke baiwar Allah ina kika nufa tace na nufi wajen wa'annan daurarrun ne tana nufin wa'annan mutane bin kenan to wai shin kullun ya kamata mutun yayi tunani dukkan akai ya akai da yake sama ka kuma je same ta haka kawai ya santa ne bai santa ba saboda manzon Allah ya mai izini ya ce je ka dan haka da ina ya ta manzon Allah sai Allah ya nuna mai hanya har ya hadu da wannan matar kada ya wala kawai an fahimta inda ba ka ba zai ta wala kafin ya san inda suke sai bi bayan ta ina bin bayan ta har sai da yaje tar a inda suke yaje ga an dore su a wani daki wanda ma dakin ba shi da rufi da rana da sanyi in ma ruwa zai sauka duka ya sauka akan su kenan da dare yayi sai ya lallaba ya haura ya shiga dakin yana shiga dakin sai ya dauko katotan dutse sai ya daura a karkashin sasaran da aka kulle su da shi sai ya daki takobin sai ya ringa duka har sai ya kakkare duka wa'annan sasaran nasu a cikin dukan da yake ne ya manta da kitsan yatsansa dan yatsan ya ji ciwo wani kallon ma aka ce dan yatsan ya fita amma ba abin da yace dan yatsan sai yace hal anta illa usbu'un damiyat fi sabilillahi malikiyat yace kai ba komai bane ya face kai dan yatsa ne da ya zubar da jini ka samu da ka da duk abin da ka ina saboda hanyar Allah dan haka ni ban damu da komai ba san dai ai can annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya aike ni to in ma raina zai fita ni na yadda wa'annan su zo dan ni in mutu subhanaka ya azim shani ya kawo su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin sayyid ibn hisham juz'i na biyu page na 86 riwaya kuma ta biyu lokaci ai ruwaya ta biyu kuma ta zuwan sayyidina Umar an ce lokacin da sayyidina Umar ya tashi zai tafi sai ya dauki kwari da bakake ta ko ya rata ya su sannan ya dauki takubban sai rike hannu ya to Ka'aba yana zuwa Ka'aba ya da wifi sannan yazo ya tsaya gaban duk wa'annan manyan Quraysha wannan sai ya ce duk wanda yake so uwarsa ta rashin sa da duk wanda yake so ya maida ƴaƴansa marayu da duk wanda yake so ya maida matarsa bazawara ya biyo ni bayan maka wallahi suna cire kanshi wannan ruwaya kullun ina cewa bata saba ga wancan ba kai sai da ya gama fadan wancan sa ne ya je ya hadu da su domin ita ce ruwaya da shi Ibrahim sai ke fada a cikin daren Maulidi haka zalika sayyidina Hamza yace ni Hamza ina jin kunyar in fita hijiran manzon Allah boye manzon Allah ya miki zai tafi hijira sannan in boyu sannan da rana yace yazo ga jama'a na fata duk wanda yake ganin zai iya hana ni in tafi Madina yazo ranar ku uwarsa za ta yi azhara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina maringa mun ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane musulmai su hijira daga Makka zuwa Madina sai dai ɗan tsaro waɗanda suka ragowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah ya tsaya yana jiran umarnin ubangijinsa wanda suke tare da shi daga cikin manyan sahabbai akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar kawai sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu wa radiya anhu sayyidina Abubakar lokacin da ya ga mutane suna ta tafiya sai ya zo ya nemi izini wajen manzon Allah ya ce kaman izini ma zan tafi sai manzon Allah ya ce la ta'ajal kada kai gaggawa la'alla Allah yaj'al laka sahiban ta yu Allah ya hada ka da abokin tafiya ba sai ka taba kai kadai ba Abubakar yana jin haka sai ya ji sai ya ce sai nayi kwadayi Allah ya sa abokin tafiyar na ya kasance manzon Allah ne kuma sai ya kasance annabi ne dan haka sai je ya tanade kamar yadda muka faɗa raƙuma guda biyu wanda za su tafiyar da shi an ce da tanadin su sai da aka yi wata hudu kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari bayan watanni biyu sun wuce da rabi daga bai'atul kubra wanda ya daidai da 26 ga watan safar an bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 13 zuwa 14 kenan wanda ya daidai da 12 ga watan september miladiya 626 a wani kuma ruwayar 27 ga watan safar an fahimta wani ruwayan kuma ɗaya ga watan rabi'ul awwal ranar alhamis wanda shine mafi shahara manzon Allah ya tashi ɗaya ga watan rabi'ul awwal ya isa madina 12 ga watan rabi'ul awwal wanda ya daidai da 28 ga watan jun miladiya 622 lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 53 to lokacin a daidai wannan lokaci kafin manzo Allah ya tafi sai Quraishawa suka taru a wani gida da ake ce mishi Darun Nadwa kamar a ce House of Assembly din su wanda shi wannan gida ainihin sa na kakan manzo Allah ne Qusayy bin Kilab tun a zamanin sa ya mallaki wannan gidan ya kasance nan ne gidan da manya-manyan Quraisha suke zaune duk wani lamari idan ya zo anan za a zauna a tattauna shi a san menene mafita kuma babu wanda yake shiga wannan gidan sai bakureshin da ya kai shekara 40 amma daga kasan 40 babu wanda zai shiga ba kai wannan matsayin ba to sai suka taru a wannan gidan ba dan komai ba sai dan lamarin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin suna ganin cewa lamarin manzon Allah yana ƙara zaman musu hadari a rayuwa an fahimta ga sabon sanan sallallahu alaihi wasallam sun fita daga Makka sun tattare abubuwan da suke da shi na daga kayan abinci da dukiyoyi sun tafi Madina kuma babban abin tashin hankalin su fa Qurayshawa sun san lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamari ne da kodi yaushe ƙara ƙarfi yake kuma sun san akwai jama'a a Yasriba idan fa shakhsiyar annabi ta dira garin Madina to fa sai kowa ya so shi to ya za a yi mahana shi tafiya kuma tare da wannan sun san karfin hanyar Madina domin hanyar Madina ita ce kadai hanyar da Qurayshawa suke bi su je yawon kasuwancin su na duniya su samu riba da su taba samu ba domin ta gefen Madina akwai Red Sea kuma nan ne hanyar kasuwancin su dan haka idan musulunci yaje ya samu karfi a nan wajen kasuwancin su ya kare kenan mai sani ba ko ana gane wannan abun wani yaki ne suke ganin cewa idan musulunci ya samu karfi a Madina to komai nasu ya kare kenan domin ai sai kana da kuɗi sai kasa tana da kuɗi sannan za ta iya tanadin makamai to kuma ba za ta samu kuɗi ba dole sai ta hanyar kasuwanci ko to kuma idan aka karya economic din kasa fa sai yaya kaga ba ta da karfin komai kenan sannan da shi economic shine karfin shine kashin baya na kasa to shine duk wannan abin ya tattara su waje ɗaya suka zauna dan haka da suka zauna suka ce ba mu da abin da ya kamata mu sai dai mu zauna mu yi karatu ya zamu bullo wa lamarin Muhammadu a bakin su sallallahu alaihi wasallam dan haka duk wani babba da ka sani a cikin kabilun Quraishawa sai da halarta wajen manyan su kowa sai da ya kawo wani jakadin sa banu Makhzumin jakadin su shine Abu Jahal an fahimta shi kuma Jubairu bin Mud'amin da Ru'aymat bin Addin da har duka wa'annan su ne ambassadors dan wa'annan Banu Makhzumin su kuma Haris bin Amirin shine watakan aiye da shi da dan uwansa su ne watakan jakadin Banu Nawfal Shaybatu da Utbatu ayyan Rabi'ata su da kuma Abu Sufyan bin Harbin su ne su kuma suka fito wa Banu Abd Shams bin Abd Manaf kamar yadda ya kasance An-Nadr bin Al-Haris shine wanda yayi representing din Bani Abd Dar Abu Abul Buhtari bin Hisham da Zama'at bin Al-Aswad da Hakim bin Hisham su kuma su ne wanda suka fito wa Banu Asr bin Abd Al-Uzza kamar yadda ya kasance nabihun da munabbayin ƴaƴan al-hajjaju su kuma su ne suka zo suka su ne jakadin banu sahamu umayyah bin khalaf shi kuma shi ne ya fito wa banu jamhu sai kuma sauran mutane manyan quraisha suka hadu aka zauna a wannan gida domin a ga ya za a bullo da lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shaiku safiyur rahmani al-mubaraka furi ya ce mutanen da suka zauna manyan quraishawa sun kai mutane 15 suka zauna suna ta tunani ya za a fito amma na 16 su kun san wane ne Iblis ne sai ya fito a matsayin tsoho da ya fito daga wani gari da ake ci mishi Najd sun zo tun gabanin su zo shi ai ya zo ya tsaya bakin kofa yana jiran su suka ganshi ya tsaya bakin kofa ya saka wata riga ta auduga mai kauri da suka shiga sai biyo bayan su sai suka ce wannan shehin fa daga ina kake sai ya ce ni tsoho ne daga garin Najd nake shi sai aka ga iyayenmu suke cewa dan Najd ko to tsohon Najd kai yawa tsohon Najd yace naji labarin abinda kuka taru za ku yi shine nazo domin in ji abinda za ku ce ta iya yiwa ni ma ku je wani ra'ayina ko kuma ni in bi ra'ayinku sai suka shiga tare da shi to ga abin da aka ga ainihin maganganun da ya kai kawo nan zamu kanta maganganun sai makura zuwa sati ne zuwa da aka fara mudawala da munakasha kan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ya fara kawo wata kan mafita shine Zama'at bin Al-Aswad yace ni shi a nashin ra'ayin shine a fitar da manzon Allah daga garin Baruma da kuma inda zai je kuma fitar da shi daga garin Makka Baruma daga inda zai aikata kaga shikenan mara ba wata daga lamarin sa sai tsawon Najd ya tashi ya ce ina wallahi wannan ba ra'ayi bane ba ku kun san kaji fa barka ji abin nan shaidan shaidan da yawa annabawai antum ta'rifuna husn manzari wa fasahati wa halawati mantiki wa galabati ala qulubir rijali bima yati bi ku kun san kyawun fuskar sa kuma ku kun san fasahar sa kun san iyar maganar sa kun san kaiwa kololuwarsa cikin lamarin da yazo da shi idan har kun kyale shi kun tafi kun kyale shi ya bar garin ku to zai tafi wani garin da zai je tare rundunar da za ta taru gare ku su zo su kore ku daga garin da kuke dan haka a canje ra'ayi wannan ba ra'ayi bane ba inji shedan sai Abul Butari yace to ni ina da nawa
abinda nake gani mu kulle shi da sasari na ankwa sannan mu saka shi a gida mu saka shi mai gini wanda ginin ba kofa ba taga mu kyale shi a wajen duk abinda zai fada shi ya fada shi har ya koma ga Allah kamar yadda aka yi wa wa'insu sha'irai na jahiliya irin su Zuhairu da Nabigha koyi mi mushi haka har ya mutu sai dawar da ya ce ina wallahi wannan ba ra'ayi bane ba idan kuka kulle shi ba ku sake shi ba ko kyale sabon sa sai ya kasance wa'azin nasa da abin da yake kira akai inda wa kulle shi daga nan wajen zai ringa kula yana shiga duniya ya tara jama'a idan ma bai fita da bai kirawo ba daga inda yake sai sabon sa sun tara jama'a sun zo da karfin to sun bankare ku sun kwace shi kuma sun kashe ku sai mafi shakawan mutane a duniya ya tashi ya ce to ni ina da abin nan matakan Abuja kenan sai Abuja ya ce ni na wa shawaran shine mu dauki kowanne barzan namiji a kowace kabila ta kurai shawu guda daya mu hada su baki daya sai mu je kai aje a kashe shi idan an kashe shi idan an zo idan kabila su manzo Allah matakan Banu Hashim suka zo suka ce idan Banu Hashim suka zo suka ce suna neman jinin manzo Allah sai to wajen wa ku nema duka kabilan nan duk mun karba kowa jinin sa yana cikin takobin kuka kun san sarkin yau yafi sarkin karfi sai tsawana da yace alqaulu ma qala ar-rajulu hadha alladhi ara ghayru yace magana kam shine wanda mutumin nan ya faɗa wannan ni ban ga wata magana bayan ta ba to dan haka sai suka tsaya akan wannan ra'ayi na shaydan da Abuja suka tafi suka ajiye ranar da za a zo a kewaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai dai sun manta cewa wallahu min wara'ihim mul cewa duk inda dan adam yake da halitta take Allah yana wajen ko kuma sun manta cewa wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin dan haka nan da sai Allah ya aika Jibril alaihi salam ya labarta manzon Allah da duk abubuwan da Quraishawa suke aika suke tanadawa game da sha'anin sa kuma Allah ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izini cewa ya fita daga garin Madina a garin Makka afwan yace kamar fita daga wannan gari wannan azzalimai wanda ahalinta azzalimai ne kullun ina cewa saboda tsabar inaya da kulawar da Allah yake wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka duba ga yadda garin Makka yake anan ne inda Ka'aba take amma Allah ya ce duk mutanen garin azzalimai ne ranar yace amma ne kaka kwana yace kada ƙarshe haka Allah ya ce me yake cewa umman ya jifa sabri ya jifa ibn aga man ka sama sama yake umman ya khuruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi wanda ya fita daga gidansa domin hijira wajen Allah da manzon Allah an manta Ka'abar Allah ya ce tazmin kufai ranar duk wanda ya tafi wajen Allah da manzon Allah ya ce ila Allah wa rasuli wanda ya tafi wajen Allah da manzon Allah to fa shi kenan fakar wanda ajiru ila Allah dan haka zai samu abin da yake nema wajen Allah Allah ya ce na ban muku Ka'aba ma tazmin kufai ranar shi sai aka dauki watanni ana kallon masallacin Quds har sai da manzon Allah yake sanya dubi Makka Allah ya ce qarin ratu qalbi wajhaka fis sama'i falan walli yannaka qiblatan tarda mun ga kana ta jujjuya kanka sama kana san ka koma Makka to wallahi manzon Allah abinda kake san nan wallahi sai mun jujjuya da kai inda kake so yau manzon Allah da rije zaki a wannan lokacin annabi ya kallo wallahi ita ce za ta manto gaba sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon Allah ya ce wa Jibril ya ga manzon Allah kada ya kwana a wannan gari na Makka su ka Quraisha sun gama duk wani makircin su aka zo aka taru mutane 11 a cikin su daga cikin su akwai Abu Jahl bin Hisham kajifa samari aka ce amma saboda tsabakin annabi ya shigo cikin samari so tsofe da shi akwai Hakam bin Ubay bin Asi akwai Ubay bin Abi Mu'aydin akwai Nadir bin Al-Haris akwai Umayyah bin Khalaf akwai Zama'at bin Al-Asad akwai Zu'aymah bin Al-Addin akwai Abu Lahab akwai Ubay bin Khalaf akwai kuma nabiyun da muna bayin ibn al-ayyan hajjaj wani makirci da su akan ga tafiya su biyan to da dare yayi suka taru a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dakon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan yayi bacci sun manta tanama aynaya wala aynama kalbi ne idan wani sanayi na sallallahu alaihi wasallam ya bacci sai a farmasa sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya san duk wani tanadin nasu da hikimar Allah da kudrar Allah wallahu ghalibun ala amri ko walakinna asrar nas la ya'lamuna
sai manzo Allah yace to sayyidina Ali kai za ka kwanta wannan a wannan wani eh shine da ake cewa izin mukru bikal ladina kafaru li hizbi tuka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin katina lokacin da mutane suka maka makirci kafirai suka zo na ko su tabbatar da kai a garin su kashi tabbatar da kai a garin haka koma ga Allah ko su kashe ka ko su kore ka suna makirci Allah kuma yana nashi kuma tanadin an fahimta to dan haka wannan kenan Quraishawa sun gama yaqini a wannan ranar cewa sun gama da lamarin musulunci babu kuma abin da zai sawa sun ƙara da musulunci wannan shine kashe har ya kasance hatta Abu Jahl a ranar wani irin farin ciki yake bai san da bakin ciki ne zai biyo baya ba ya tsaya a gaban sauran ƴan uwansa wawaye yana dariya yana ta zagaye gidan Annabi yana cewa yana ce musu inna muhammadan yaz'ama annakum in taba'tumu ala amri kuntum mulukul arab wal ajam manzo Allah yana tunanin cewa wai idan kun bi lamarin sa za ku kasance ku ne sarakunan larabawa da babayi kuma ba ismin ba'da mautukum kuma za a tashe ku bayan mutuwar ku kaji fa faju ila lakum jinanun kajinan al'ad kuma za a ajiye muku gonaki kamar irin gonakin da suke kasar Jordan ya idan ya fada haka kai sai dariya shi gane ke abin kai ba zai yi ba a fahimta sai ya ce to dan haka yau kuma ga magashi mun ga yadda za ku zai lamarin nasa zai kasance suna ta wannan da fifin a gidan manzon Allah suna nufin wai lokaci yayi da za su shiga su je su aiwatar abin da za su aiwatar amma za mu ga me Allah ya masa kuma a sati mai zuwa
آمين يا رب العالمين
اللهم صل
على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سلاك بالحق وادي إلى صراطك المستقيم على عليك قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين